Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 29 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuwa ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin ku masu na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna birnin Brussels domin zaben ƴan takarar shugabancin kungiyar. Jiya Talata aka fara sauraron karar da jihar Oklahoma da ke nan ƙasar Amurka ta shigar kan wani kamfani da ke hada magunguna. Rahotanni a Najeriya na nuni da cewa ana samun karuwar kisan kai da ƙwararru ke danganta da matsalar rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali.
To kajin labaran kenan. A yau ne kuma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ke daukar rantsuwar kama aiki a wa'adin mulki na biyu. A yau ne kuma za a rantsar da galibin gwamnonin jihohin kasar waɗanda suka lashe zaɓe a wannan shekara. A don haka bayan labarai za ku ji nazari da wakilin mu Nasir Adam Ali Kaya Yamana akan siyasar Najeriya, inda ya dauko muryar tsohon shugaban Najeriya Yakubu Gawan yana cewa
muna tsoron Allah a lokacin dukan muna tsoron Allah, ko kai head of state ne, ko kai permanent secretary ne, ko kai commissioner ne, dukan muna tsoron Allah. Kuma mun yi alkawari ba za mu zambace mutanen Najeriya ba.
Ita ma Madina Dauda za ta shigo mana da shirin demokradiyya a yau, wanda shi kuma a yau din yake bai da hankali kacokan akan tsarin demokradiyyar Najeriya. Kuma muna dauke da tsaraban watan Ramadana na karatun kananan yara, amma duk sai an gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna birnin Brussels domin zabar ƴan takarar shugabancin kungiyar bayan zaben ƴan majalisu da aka gudanar a makon da ya gabata. Amma yanzu haka kai yarar rabu kan waye ya kamata ya zamto shugaban kungiyar da ke da kasashe 28. Wa'adin shugaban kungiyar Jean-Claude Juncker ya kare tun watan Oktoba, amma Jamus da Faransa, manyan kasashe biyu masu tattalin arziki a nahiyar, suna jayayya kan wanda ya kamata mai gurbin shugaban kungiyar. Zaɓin da sai ƴan majalisu 751 sun kama aiki a watan Yuli za a gani. Shugabar Jamus Angelina Merkel tana goyon bayan ɗan ƙasarta Manfred Weber, wanda ya jagoranci jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya European People's Party, wadda ke da rinjaye a majalisar kungiyar tarayyar Turai tun shekara ta 2014. A jiya Talata aka fara sauraron karar da jihar Oklahoma da ke nan ƙasar Amurka ta shigar kan kamfanin hada magunguna Johnson & Johnson, bisa rawar da kamfanin yake takawa a barkewar annobar kwayar opioid a Amurka. Wannan ita ce shari'a ta farko irinta da aka taɓa yi, wadda ta zargi wani kamfanin hada magunguna da alhakin matsalolin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohi da ke da irin wannan fishin. Da yake gabatar da jawabin buɗe shari'ar, lauyan jihar Oklahoma Mike Hunter ya kira barkewar annobar ƙwayar opioid da cewa mummunan matsala ce da ɗan adam ya samar ga lafiyar al'umma a tarihin jihar da ma ƙasar baki ɗaya. Hanta ya kutunta matsayin kamfanin Johnson & Johnson da cewa kuɗi ya rufe masa ido yana yaudara tare da cutar mutane. Rahotanni a Najeriya na nuni da cewa ana samun ƙaruwar kisan kai da ƙwararru ke danganta da matsin rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali. Ganin munin wannan al'amari a ranar Lahadin, wata ƙungiyar da ke fafutukar shawo kan kisan kai da ake kira Africa Project Against Suicide, ko kuma APAS a takaici, ta samar da shirin gudanar da wani gagarumin taro a birnin tarayya Abuja na masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan matsalar da take ci gaba da jawo asarar rayuka. Ko a jiya Talata an samu aukuwar irin wannan lamari a garin Maiduguri, inda wani tsohon kukun gwamna Kashin Shatima ya kashe kansa. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya jefa da gwamnatin jihar Borno, inda wannan lamari ya faru. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
A daren Talata da misalin karfe 4 na ranar ne da gano gawan wani mutum da ake kira John Achagua, da kuma ya kasance kokon gwamna da ke dafa gwamna abinci a rataye a cikin gidan gwamnatin da ke anguwar Jare. An dai gano gawan Malam John ne a rataye a saman bishiya hare daga cikin gidajen kwana da aka kebewa shugaban kasa wa yake kira Presidential Lodge a kuma cikin gidan gwamnatin jihar Borno, inda ake zaton cewa ya rataye kansa ne da kansa. Gaban John din dai tana rataye ne akan wata doguwar bishiyar maina, yayin da yake sanye da wata kwala shade blue da kuma wata bakar wando. Ba san dai dalilin da yasa John din ya rataye kansa ba, an dai gagawarsa ne kawai na lilo a kan bishiyar, kuma aka kirawo jami'an tsaro da jami'an kwana-kwana da suka sa tsani suka soke gawar. Aka kuma garzaya da gawar zuwa asibiti, wanda daga bisani kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Aliyu ya ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno, inda maharbin manema labarai bayani game da abubuwan da ya wa kanin kamar haka.
Ka san abu ne wanda ba wanda ke wurin, amma yawancin lokaci mukan dauki bincikenmu mu kai har daga inda mutumin ya fito, inda iyalansa suke, ila za mu samu wani labarin da ila dukkan mu nan ba wanda ya sani.
Kun fara gudanar da bincike ne yanzu?
An fara tun daga ga an dauka an kai asibiti, ai ba kowa zai kai asibiti ba sai dan sanda.
Bayanai dai na nuni da cewa Malam John Achagua ya dade yana aikin kuku a gidan gwamnatin jihar Borno, wanda har ma ya ritaya, amma ya ci gaba da aiki a gidan a matsayin ma'aikacin wucin gadi, yayin da wasu ke danganta lamarin nasa da rashin samun haƙƙinsa na barin aiki, wasu kuma na danganta shi da matsalolin gida.
To a gaida Haruna Dauda. To an haɗa zina tare da sahin a wato shirye-shiryen da zuwa muku ne daga nan muryar Amurka. Kasar Ghana na shirin gudanar da ƙidayar al'ummar ƙasarta a karon farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta. Wannan zai sa Ghana, wacce za ta gudanar da ƙidayar a cikin watan Maris na shekara mai zuwa, ta shiga layin ƙasashe irin su Switzerland da Malawi da Kenya a matsayin ƙasashen Afirka na farko da za su gudanar da ƙidayar jama'a ta irin wannan hanyar. Har zuwa zaben farko da aka yi a shekarar 2010, ana amfani da takarda wajen rubuta sunayen mutane, abin da ya sa ƙirgen jama'a yakan ɗauki watanni. Amma ƙarƙashin sabon tsari mai zuwa, Ghana za ta yi amfani ne da na'urar kwamfuta da tauraron ɗan adam wajen tabbatar da ganin an ƙidaya ɗaukacin al'ummar ƙasar ba tare da an bar kowa a baya ba. Daga ƙarshe, kamfanin Facebook ya soke izinin shiga shafin na waɗansu mutane 51 da shafukan wasu kamfanoni 36 da kuma na wasu ƙungiyoyi 7, bayan da kamfanin FireEye mai samar da tsaro a yanar gizo ya gano dukkaninsu na boge ne, kuma an ƙirƙire su ne daga ƙasar Iran. Haka kuma an rufe wasu shafukan kafar sadarwa ta Instagram. Jiya Talata, kamfanin FireEye ya fitar da rahoton cewa shafukan na bogi ne an shirya su yadda za su yi kamar daga Amurka aka kirkire su, kuma shafukan yaɗa labaran gabas ta tsakiya ne domin su rinka yaɗa farfaganda Iran. Labaran da ake kafewa akan shafukan sun haɗa da wanda ake yi cikin harshen Turanci da Larabci, ciki har da tattaunawa akan siyasar Amurka da Burtaniya. Wani labari da suka kafe na cewa hanyar da ta fi dacewa a girmama ɗan jaridan nan na Saudiya da aka kashe Jamal Khashoggi ita ce Amurka ta dakatar da aika agaji ga rundunar da Saudi ke jagoranta a faɗa in a warin a Yamal da Iran ke marawa baya.
Labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda muka faɗa muku tun da farko, yau ne shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ke ɗaukar rantsuwar kama aiki na wa'adin mulki na biyu, bayan ya lashe zaɓen shugaban ƙasa a karo na biyu a cikin wannan shekara. Hakazalika, a yau ne kuma ake rantsar da galibin gwamnonin jihohin ƙasar waɗanda suka lashe zaɓe a wannan shekaran. Akan haka ne kuma wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya mana nazari akan siyasar Najeriya.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Wannan jawabi na marigayi Prime Minister Abubakar Tafawa Balewa a Majalisar Ɗinkin Duniya ya haska muradun shugabannin Najeriya na farko bayan samun ƴanci a 1960, inda mutane ke maganar matsayin Najeriya a idon duniya ba matsayin wannan yanki kan wancan ba, ko wannan kabila da wancan, ko mabiya addini nan da sauransu. Abin da ya ƙara ƙarfafa sahihancin wannan batu shine ko bayan yakin basasa daga 1960 1967 shugaban mulkin soja na wancan lokacin Janar Yakubu Gawan ya bayyana yanayin yadda shugabanni da ma'aikatan gwamnati ko ma talakawa ke tsayawa kan gaskiya da amana dan kishin kasa.
Muna tsoron Allah a lokacin, dukan muna tsoron Allah, ko kai head of state ne, ko kai permanent secretary ne, ko kai commissioner ne, dukan muna tsoron Allah. Kuma mun yi alkawari ba za mu zambace mutanen Najeriya ba.
Ya aka fara samun tabarbarewar gaskiya da amana a Najeriya ne, shin ya yada can musamman ma jamhuriya ta biyu ta marigayi Shehu Shagari, duk da zargin zarmiya da ake wa 'yan siyasa, amma mutane a kalla ke shan kunu da suga ko tuwo da nama? Da yanzu lalla sai mutum ya shiga kasuwa ya dawo da canji ga biyan bukata, amma yau an wayi gari ga damman kuɗi amma ba biyan bukatar. Na tambayi tsohon ministan sufuri a jamhuriya ta biyu marigayi Alhaji Umaru Dikko, shin me yasa ce ne a wancan zamani ake yayata yafi kowa zarmiya da har saura kadan a dawo da shi Najeriya a asirce?
Aka bi hallan da aka ce wai a kamo ni a dawo ni Najeriya. To a ƙarshe sun gaba rigiyar su, an ture jirgin, an ture soja, duk sun je can roƙo su fari. Kasa abin Ingila suka ce min suka ce to Najeriya sun damu, to wanda kai na ce ku ga ma Najeriya duk abin da yake tuwo mana kai su aiko mun je kotu. Aka je kotu ana musu dariya, sai Ingila suka ce min to Najeriya sun damu da kai, suna cewa kana da kuɗi kana gara, in ka yadda da mu bincike ka duk duniya inda ka sani. Kuka da shekara biyu da rabi sai bincike, aka dawo aka ce yau shekara biyu da rabi muna binciken ka, ƙarya ake baka, baka da wani kuɗi, ƙarya ne. Saboda haka da mu gama gwamnatin Ingila ta baka izinin dama Ingila har mutukan ranka, saboda haka yanzu ina da iko in zauna Ingila har in mutu.
Tun bayan mulkin soja na Janar Yakubu Gawan da ya shafi shekaru tara, wanda ya biyo shi a baya da yawan shekaru shine Janar Babangida, inda shi ko ya samu shekaru takwas, ya sauka 1993 dan da alamu kan rigima ta rincaɓe. Ga ma irin kalaman Janar Babangida a wata zantawa da muka yi da shi Amina a jihar Neja.
A halin yanzu na kyakkyawan zato cewa mutane sun san amfanin zama lafiya a ƙasa. Abinda kullum nake cewa idan dai ka imani ba mu da wata ƙasa da ta wuce wannan, to ashe ko ba za ka so ƙasar ta burgaje ba? Ashe ko inda duk zaki yake mafaka ne a gare ka, to tilan za ka tabbatar mafakan nan tana zaune cikin lafiya? In ka taso da gudu kana neman inda za ka fake, wannan ƙasar za ta baka wannan mafaka da ake nema.
Bayan mulkin Janar Abacha an samu komawa mulkin farar hula a 1999 ta hannun Janar Abdulsalam Abubakar, wanda bayan saukar sa mulki ya rungumi aikin hada kan manyan 'yan takarar siyasa don amincewa da kaddara.
I Olusegun Obasanjo.
I Olusegun Obasanjo.
Janar Obasanjo ke rantsuwar karɓar mulki bayan fitowarsa daga gidan yari da kaddara ta sa yi mulki ya sauka a shekara ta 2007, inda marigayi Umaru Yar'adua ya hau mulki. Ga irin kalaman Janar Abdulsalam na jan hankalin 'yan takara don amincewa da sakamakon zaɓe.
Muna da shugabannin addini za su aika masallatai da coci-coci don Allah don Annabi kada mu kashe junanmu, kada mu yi ɓarna.
General, akwai wasu mutane masu furta munanan kalamai da ke nuna kusan in waɗanda suke mara baya ba su ci zaɓen nan ba ma ƙasar nan za ta wargaje. A matsayin ku na manyan Najeriya, shin za ku zuba ido waɗannan mutane su wargaza Najeriya?
Ashe akwai wanda zai iya ga wargaza Najeriya? Ba za ka yi amfani da 'yancin ka ba ka taka 'yancin wani. Waɗannan mutane masu maganganu cewa sama da ƙasa za ta taru in wani bai ci zaɓe ba, ba shakka ba ma abin ji ba ne. Mun lura da waɗannan, mun sa waɗanda za su sami waɗannan shugabanni waɗanda ake maganganu a kansu. In wani ya yi maganan da ba daidai ba, su fito kamar yadda nake magana da ku a rediyo haka, su faɗi su ce wane ya faɗi abu kaza, ni ban sa shi ba.
Bana shekaru 20 da dawowa wannan jamhuriya, inda shugaba Buhari wanda ya taɓa yin mulkin soja ya dawo farar hula ya samu nasara a 2015, yanzu Allah ya sake ba shi dama ya samu wa'adi na biyu. Ga irin kalaman jan hankalin jama'a da yake yi lokacin zaɓe.
Ni ne Janar Muhammadu Buhari, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC. Ina so yi maku godiya da goyon bayana wanda na gani a duka jihohi da nake zuwa, kuma duk abin da nake faɗi shine ku yi kokari ku samu katin zabe na dindindin, kuma ku tabbatar a ranar zabe ko ana ruwa ko ana iska ko ana rana ku fita ku yi zabe kwanku da kwarkwatarku, kuma ku tabbata ku ruka ku tayi tasiri.
Kuma me za a ce, siyasa ta nuna alamun dorewa a Najeriya, da dadi ko ba dadi, da cika alkawari ko ma da yaudara daga jami'an siyasar. Shin ko me siyasar Najeriya ta rasa? Masana kan ce jajircewa ko ba nasara ga jerin lokaci ko kuwa sadaukar da kai ko da za ta kai ga yadda su marigayi sa Ahmadu Bello Sardauna sa Abubakar Tafawa Ballewa da Ladoki Akintola suka yi ban kwana. Shin masu sauraro kun san yadda rajin hana cushe a majalisar wakilai da dan majalisa Abdulmumin Jibrin yayi ya karkare ga tuna baya
shekara biyar da rai a majalisar wakilai wallahi tallahi nayi yaki ba iyaka da harkar cin hanci da rashawa in fito nan su fito can ina ganin shi yasa suka gaji suka ce kai wannan yaran gwamnati mu fitar da shi a cikin wannan tsarin dan mu saki a bude zango kai su bude ma kasuwar baje koli na cin hanci da rashawa to amma Allah ya fi su addu'ar yan Najeriya Allah ya karba magana ɗaya ne kowa ya je ya maidawa gwamnati kudinta
daga birani sai da Jibril ya jingine wannan batu da ma tamkar neman ahuwa ya koma zauren majalisar yau ya dawo majalisa mai shigowa ta tara tare da Yakubu Dogara lamarin siyasar Najeriya dai yakan zama ko ka biya rima ka sha kida ko kuwa ka jajirce ka sha wahala Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida da Siro Adamu Elikaya da wannan rahoto. A shirinmu na hantsi kuma za ku ji alƙawarin da sabon gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Adamu Sule inda yake cewa zai yi kokari ya tada ko madan tattalin arzikin jihar kuma ya samar da ayyukan yi sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi. Amma dai kada a shafa ana jin waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 16 na dare a nan Washington ga kuma Madina da shirinmu na gaba.
Demokratiya a yau. A yau ne Najeriya ta cika shekaru 20 da mulkin demokratiya. Za mu yi magana da manyan jami'an gwamnati, mata, matasa da masu ruwa da tsaki. Ni ce Madina Dauda. Ranar 29 ga watan Mayu na shekara 1999 ne tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya karɓi mulki daga hannun Janar Abdulsalami Abubakar bayan ya lashe zaɓe da aka gudanar. Obasanjo ya shafe shekaru 8 yana mulki sannan ya miƙa wa marigayi Umaru Musa ƴar-Adua wanda ya riƙe har shekara 3 kafin rayuwar halinsa. Bayan rasuwarsa, mataimakinsa Goodluck Ebele Jonathan ya hau har zuwa shekara 2015 lokacin da Muhammadu Buhari ya karɓa. Ya shafe shekaru hudu ya zuwa yau din nan ranar 29 ga watan Mayu na shekara 2019 mu wannan rana ce da zai sake rantsuwar ci gaba da mulki a wa'adinsa na biyu wanda zai zo karshe a ranar 29 ga watan Mayu na shekara 2023 ko da yake an maida ranar demokradiyya ya koma ranar 12 ga watan Yuni domin tunawa da ranar da gwamnatin General Ibrahim Badamasu Babangida ta rusa zaben shekara 1993 wanda aka yi zaton marigayi MKO Abiola da mataimakinsa Baba Gani Kingibe ne suka lashe zaben. Bari mu dauko daga shekaru hudu na mulkin Buhari da suka shude. Kamar yadda tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yayi nazari.
Shekara hudu na baya na demokradiyya da shekara hudu wanda kuma muka sa a gaba. Ya kamata mu ce da farko dai kowa ya san mun samu kalubalen rashin lafiyar shugaban ƙasa, kalubalen rashin daidaito tsakanin majalisa da bangaren zattarwa, kalubale na rashin tsaro wanda ya muni ya kwabe chabe abu ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun ana maganar boko haram a Borno ya dawo, ana maganar Zamfara wacce ta fi kowace lalacewa, yanzu kusan a ce labarin ma an ce an kashe mutane a Zamfara kamar ba kai komai ba ko mutane su riga sun saba ma da jin labarin. Na biyu dinsa yanzu inda muka dosa lokaci ne na lalle shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari ya san cewa da akwai fa dalilin da ya sa mutane suka zabe shi, ya fi san wannan dalilin. Wannan shi ne kusan rigile na ƙarshe da yake da ita. Daga wannan ba wani abu da zai ƙara ga 'yan Najeriya, saboda haka duk abin da zai yi iya nashi ƙoƙari iya ƙarfinsa don Allah ya taimaka ya tabbatar da cewa farko tukuna ya fidda kansa daga kan kansa a matsayin wanda mutane suka amince suka yarda da shi suka ce sai mai gaskiya domin su ga abin da zai yi na cigaban ƙasa. Wannan ne shine abin da nake gani.
Tunda an tabo batun tsaro, za a ce an yi nasara a shekaru hudu da Buhari ya yana mulki. Ga ministan tsaro Janar Mansur Dan Ali mai ritaya.
Ki duba kashi uku. Na farko maganan tsaro, na biyu maganar cin hanci da rashawa da magana ya tattalin arziki wadannan abubuwa uku ko an so ko an ki an san wannan gwamnati ta yi rawa
ka ce an samu ci gaba a harkan tsaro har yanzu mutane na zaman daddara kasa
to ai shi ka san harkan tsaro kamar yadda nake faɗa kullum ba za a samu 100% ba a kowane lokaci za a samu kalubalanci yayi wannan an rufe wannan a rufe yanzu bari in tambaye ki shi an samu ci gaba a Niger Delta ko ba a samu ba
kai ya kamata mu tambaya
kai ne kai kamata ki tambaya duk da kake cewa wai abin nan take ga wani gefe an samu wani samu kuma an samu ci ba muna iyaka kokarin mu gurgudu abin da yake faruwa irin cewa ya kamata ɗan Najeriya su duba shin ya ake mulkin su
wani ci gaba za a ce an samu a harkar tsaro a arewa
abin da za a ce an samu ci gaba kan tsaro shine in kin duba lokacin da muka zo shinge na sojoji akan hanya nawa muke da su ko awa nawa zai doke ka daga wani gari zuwa wani gari da zaka samu ka kai an wuce wannan shine ce kalubalen kullun suna canza kuma shi harkar tsaro kullun dynamic yana canzawa daga lokaci zuwa lokaci in ka kare wannan wani kuma ya taso haka muke kullun haka kuma muke ci gaba
a nashi nazarin ministan kula da ma'adinai Abubakar Bawa Buhari ya ce gwamnati ta yi kyakkyawan tanadi wanda nan gaba ma Najeriya ba za ta dogara da man fetur ba
alhamdulillah an samu ci gaba kika dube fannoni iri-iri da ni zan faɗi bangaren da ni nafi ganewa ne kaman wurin ta hanyar ma'adinai abubuwan da da ba a yi ana yi yanzu kin ga kaman wanda da su ake kiransa illegal miners artisanal miners mun organizing din su yanzu zuwa cooperatives yanzu akwai kuɗi da muka aje a bank of industry muna ba da bashi akan interest in less than 5% a yanzu da nake miki magana ana bincike irin wanda ba taɓa yi ba an sa biliyan 14 ana bincike a san me muke da a ƙasa ko yana da value da har manyan kamfanoni za su iya shigowa yanda suke a Canada da Australia da China a binciken da ake yanzu ba ma gama ba abubuwan da aka gano gaskiya abin ya faranta mana rai sosai bincike ta nuna ta wuraren Zamfara Bauchi da sauransu abubuwan da ba mu tunani duk suna nan yanzu wanda ma muka sani ingancin ya fi tunanin da muke yi so muna ganin da irin kokarin da gwamnati ta nuna da kuma hankali da ta maida ta hanyar madanai muna ga an samu ci gaba sosai kuma nan gaba muna ga ta harkar madanai ne za Najeriya za ta rika samun kudaden shiga ta inda aka danka samun matsaloli da kamar a Shakira da Zamfara akan lead poison da sauransu duk wayannan abubuwan mun riga mun maganin su kuma yanzu akwai dan cottage industry factory da muka yi a Shakira wanda za a rinka koya ma duk masu harkar madanan nan dan ka rinka samun wayannan problem yanzu kuma kudaden shiga ta madanai sun fi yanda da muka zo muka riske
to menene matasa suka mora a shekara hudu da suka wuce babban hadimin shugaban kasa a harkar tallafawa al'umma barista Ismail Ahmed yayi bayani
in kika yi la'akari da matakan da gwamnatin tarayya ta dauka musamman ta hanyar wannan tallafi na daukan wannan matasa aikin empower din nan da ake ba kusan kimanin mutum 500 naira 30,000 mutanen da ba su da maganin naira 1,200 a sati ko a wata da kuma su ma yadda suke tafiyar da rayuwarsu wajen koce fanni ko tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullun suke ba wasu damammakin yin ayyuka mun samu misalai da yawa na mutane da suka samu ayyukan yi ko suka shiga harkan kiwon kajin nan da yin kwayaye saboda ce da yaran makaranta da muke yi suke saidawa cooks maganan kwayaye saboda haka mutane da yawa in ka dauki mutumin da muke kai tsaye muke impactin mutum 500 da mutanen da suka samu ayyukan yi akan wannan ayyuka da muke na social investment ana magana kusan kimanin mutum miliyan $2
a bangaren mata kuma Hajiya Maryam Uwais ta yi nazari
in aka bibi irin karkara akwai labarai da yawa na mutane da ake taimaka musamman mata wayanda suna nan sun tara kudin nan suna asusu da shi suna kokarin suna adashi sun maida yaran su makaranta sun soma wani dan sana'a a hankali koko sun sayi ko akuya ko dan rago haka ko kaji akwai labarai da yawa da yake ba kudin ne kawai muke bayarwa ba akwai mutanen da muka sa a kauye da suke zuwa wajen su ko su tunatar da su akan yanda ya kamata su yi amfani da kudin nan yanda ba zai salwanta ba
to ke zaki ce an samu nasara a yayi talauci a kasa
to mun soma aiki dai nasara Allahu a'lam, tunda a hankali ne ake so mu abu, mu dai mun mai da hankalin cewa zamu abin nan tsakani da Allah, kuma shi muke yi.
A wannan shekaru hudu masu zuwa a sabon mulkin Muhammadu Buhari, me ake hasashe babban sakataren kungiyar yaki da cin hanci da rashawa tare da sa ido a harkar gudanar da mulki Ibrahim Musa yayi nazari.
Abinda nake hange zai ainihin karfafa abin da ya shafi aikin noma, la'akari da matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan na rashin aikin yi. Idan ayi maganar aikin noma, ba wai sun kuyawa ayi noman bane ba, akwai masana'antu da za su taso. Alhamdulillahi na ga gwamnonin Arewa ma sun taru a Kaduna, sun fitar da wasu makudan kuɗi akan za su farfado da ainihin waɗannan masana'antun saƙa ɗin nan, textile industries, wanda wannan ba ƙaramin hoɓɓasa bane ba. Sama da mutum miliyan uku za su samu aikin idan an bunƙasa waɗannan masana'antu. Sannan idan kika duba ɓangaren ainihin fitarwa da abubuwan ƙasashen waje, abubuwan noma, za su samu mana ainihin kuɗi mai ɗimbin yawa. Sannan ina ga ya kamata ya ƙara ƙaimi akan maganar tsaro din nan, duk da yana iya kokarinsa, musamman masu sacewa mutane da neman kuɗin fansa.
Yadda shirin ya zo ƙarshe kenan a yau, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku karatun Alƙur'ani mai girma.
Sunana Abbas Shaib, masallacin Al-Markaz Al-Islami Tafuku Masigana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء wallahu dhul fadli al'azim.
Sadakallahu al'azim. To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labarai.
Ta takaice babban shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna birnin Brussels domin zabar yan takarar shugabancin kungiyar bayan zaben yan majalisu da aka gudanar a makon da ya gabata. Amma yanzu haka kai ya rarrabu kan waye ya kamata ya zamto shugaban kungiyar da ke da kasashe 28. Wa'adin shugaban kungiyar Jean-Claude Juncker ya kare tun watan Oktoba. Amma Jamus da Faransa, manyan kasashe biyu masu tattalin arziki a nahiyar, suna jayayya kan wanda ya kamata ya maye gurbin shugaban kungiyar. Zaɓin da sai 'yan majalisu 751 sun kama aiki a watan Yuli za a gani. Jiya Talata aka fara sauraron ƙarar da jihar Oklahoma da ke nan ƙasar Amurka ta shigar kan kamfanin haɗa magunguna Johnson & Johnson, bisa rawar da kamfanin yake takawa a ɓarkewar annobar ƙwayar opioid a Amurka. Wannan ita ce shari'a irin ta farko da aka taɓa yi wadda ta zargi wani kamfanin haɗa magunguna da alhakin matsalolin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wanda zai iya shafa sauran jihohi da ke da irin wannan fishin. Rahotanni a Najeriya na nuna cewa ana samun ƙaruwar kisan kai wanda ƙwararru ke dangantawa da matsalar rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali. Ganin munin wannan al'amari ne a ranar Lahadi, wata ƙungiyar da ke fafutukar shawo kan kisan kai da ake kira Africa Project Against Suicide, ko kuma APAS a takaice, ta sanar da shirin gudanar da wani gagarumin taro a birnin tarayya Abuja na masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan wannan matsalar da take ci gaba da janyo asarar rayuka. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar al'umma kasar ta a karon farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta. Wannan zai sa Ghana, wacce za ta gudanar da kidayar a cikin watan Maris na shekara mai zuwa, ta shiga layin kasashe irin su Swaziland da Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su gudanar da kidayar jama'a ta irin wannan hanyar. Daga ƙarshe, kamfanin Facebook ya soke izinin shiga shafin na waɗansu mutane 51 da shafukan da wasu kamfanoni 36 da kuma wasu ƙungiyoyi 7, bayan da kamfanin FireEye mai samar da tsaro a yanar gizo ya gano dukkansu na bogi ne.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen inda za ku ji alƙawarin da injiniya Abdullahi Adamu Sale wato sabon gwamnan jihar Nasarawa yayi wa al'umman jihar cewa zai samar da ayyukan yi da kuma tada komatan tattalin arzikin jihar. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka min muka gabatar da wannan shiri musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da injiniyanmu na wannan lokaci wato John Ellison da wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde